cewa ta rike ka akan sallah, wallahi za ka yi nadama. Idan wani hidimar rayuwa ya tsare ka ga barin abunda ka zo duniya don shi, za ka yi mamaki kuma za ka yi nadama akan sa. To amma ita bautar ana bukatar kadai ta Allah da bauta shi kadai, ba bautar ce kuma madararta ake so ba. Sai ya zam an keɓanci Allah da bautar shi kadai, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah yace ba a umurci bayi da su bauta ma Allah ba sai don su keɓance shi da bautar su shi kadansa. Wa ma umiru, ba umurci bayi da su bauta ma Allah ba, illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, sai don su bauta ma Allah suna keɓantarsa da addinin da wannan bauta da suke yi shi kadansa. Yana daga cikin manyan darussa da suratul Luqman ta zo da shi, lokacin da Luqman ya ajiye ɗansa yana mishi wa'azi game da abin da ya shafi hakkoki da alaƙoƙi da suke tsakanin shi da mahaliccinsa. Allah yace wa idkala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah. Allah yace ka tuna lokacin da Luqman ya ajiye ɗansa yana mishi wa'azi, ya bunayya yace mishi ya ɗana, la tushrik billah, kar ka yi shirka da Allah. A alaƙarka da Allah wannan shine lamba ɗaya, ka bauta mai shi kadai a bautar kar ka yi tarayya da shi da komai, shine ma'anar la ilaha illallah. Ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah. Ana ce mishi annafyu wal isbat, korewa da tabbatarwa. La ilaha, ba wani abin bauta da gaskiya, kaga ka kore ma kowa. Allah yace sai kace illallah sai Allah. Ya bunayya yace mishi ya kai karamin dana, la tushrik billahi, kar kai shirka wa Allah, inna shirka la zulmun azim, domin shirka zalunci ne babba. Wannan gaban tana da muhimmanci, kowane bawa ya fahimci waɗannan abubuwa guda biyu da suke gaba gare shi, wanda su ne mafiya girman abun da ke kan kowane ɗan adam. Na farko bauta ma Allah, na biyu kadaita Allah da bautar. Idan ka dukufa, ka dage, ka tsaya wajen bauta ma Allah, baka gama aikin ba. Sai ya zam wannan bautan kuma ka juyar da ita ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadansa. Baka mai tarayya da kowa a cikin bautan ba, shi kadai kace bautawa. Kuma baka mai tarayya da komai da kowa a cikin bautan ba. Waɗannan abubuwa guda biyu, ƴan uwa masu albarka, kowa yayi kokari ya fahimce su kafin al'amarin Allah ya zo mishi. Abu na farko, dalilin halittarka shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Ka bauta ma Allah, ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Ba zai yiwu in akwai shirka a cikin ibadarka a ce kuma za ka iya kadaita Allah da bauta ba. Bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya. Wannan dalili yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka, rabautuwarka a duniya da lahira yana alaka da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Ya zam dukkan nau'in bauta ka juyar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ita bauta ta kasu kashi-kashi, akwai al-ibadatul qalbiyya, ibadodi na zuciya irin tawakkali ibada ne. fatanka, tsammaninka, tsoronka, fargabanka, duka waɗannan nau'uka ne na ibada. To ya zam ka juyar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Karkara taya da wani abu koma bayan Allah. So, muhabba. So, son Allah. Son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Son musulunci. Son musulmai ƴan uwanka. Son ayyukan alkhairi. Duka wannan ibada ce da ake yin ta da zuciya. To daga lokacin da ka so wani abu sama da son Allah, ka so wani abu sama da musulunci, ka so wani abu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to kayi tarayya ma Allah a cikin soyayya. Daga lokacin da ka so wani abu, ka fifita soyayyarsa akan son Allah, hukuncin Allah, maganan Allah, dokar Allah, ko ka daidaita na wanin Allah da Allah, to kayi tarayya ma Allah. Irin tawakkalinka, fatarka, tsoronka, duka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Koda irin tsoro ne na ɗabi'a, ko soyayya ce ta ɗabi'a. Akwai tsoro wadda wannan tsoro ne na ɗabi'a, wadda ba laifi ka ji wannan tsoron. Wata hanya ce aka ce ƴan fashi sun tsare hanyar ba abi, sai ka ji tsoro sai ka canza hanya. Wannan tsoro ne ya halatta Allah, ba zai ce ka ji tsoron wani Allah ba, domin wani abu ne wadda a zahirinsa zai cutar da kai. Irin wannan ne Allah ya ambata game da kissar annabi Musa da yake cewa fir'auna wa fafarartu minkum lamma kiftukum fawahaba li rabbi hukman waj'alani min al-musalimin. Annabi Musa ya ce wa fir'auna, lokacin da na bugi wani daga cikin mutanenku har ya fadi ya mutu, fafarartu minkum, to sai na gudu daga cikinku, lamma kiftukum, lokacin da naji tsoronku, kar ku far mini, fawahaba li rabbi hukman waj'alani min al-musalimin. Jama'a mun fahimta? To tsoro na ɗabi'a, mutun ya ga maciji ya gudu, mutum ya ga wani abun da zai cutar da shi ya gudu. Amma tsoro da ake kadaita Allah da shi, shine tsoron abinda zai faru a mustakbal ɗinka. Yanzu wani shi kadai yana zaune lafiyarsa kalau, amma yana cikin fargaba game da tsoron ciwo kaza, kuma ciwon nan ba ya kama shi bane, ba yana tare da shi bane, yana da tsoron abu kaza wanda wannan abun ba mai iya afkar da shi idan ba Allah ba. Akwai ibada wadda ake yin ta da harshe, irin tasbih, irin tahalili, irin takbiri, irin karatun alqur'ani. Dukkan waɗannan nau'uka na bauta ana juyar da su ne ga Allah shi kadai. Akwai bauta da ake yi da gangan jiki, irin sallah, irin haji, irin umra. Akwai bauta da ake yi da dukiya, irin sadaka, irin zakka. To dukkan nau'in bauta na Allah ne shi kadai, ba a hada shi da wani a cikin wannan bauta. Yace mishi la tushrik billah, kar kai shirka wa Allah. Jama'a, duk abinda zaka lakato a rayuwa, ka guji fadawa cikin tarayya ma Allah akan duk abinda yake haƙƙin Allah ne shi kadan. Yadda muke maganan nan, wani ya fada harkar shirka akan aikin office, watakila wani mukami yake so, wani matsayi yake so ya kai, amma hanyar da zai bi a tunaninsa na isa zuwa ga wannan matsayin sai ya hada da shirka. Wani za a nemi bokaye a yi tsafe-tsafe, a yi kulumboto, a kafirce ma Allah domin neman wannan matsayin. Wani zai yi shirkan saboda isa zuwa ga wani matsayi na siyasa da yake so. Wani zai yi shirka ma Allah akan harkar kasuwansa, wani zai yi shirka da Allah akan neman ilimi, wata za ta yi shirka da Allah akan ta mallaki mijinta, wata za ta yi shirka da Allah akan ta kori kishiyarta, wata za ta yi shirka da Allah akan abubuwa da dama na rayuwa, wani kuma zai rike wani salihin bawa ne yana bautansa koma bayan Allah, wani idan ya tashi roƙon abinda ake roƙon Allah kabarin wani daga cikin salihan bayi ko wani waliyi ko wani wanda yake kyautata wa zato zai je kabarin ya roke shi wannan abun. Jama'a mun fahimta? To babu asara mafi muni da bawa zai samu kansa a ciki kamar tarayya ma Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka yace la tushrik billah, kar kai shirka da Allah. Inna shirka la zulmun azim, shirka zalunci ne babba, domin mafi munin zalunci shine a ce ka shiga cikin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce mutum ya fiskanci wani kalubale a na rayuwa a cikin rayuwarsa, har rayuwar ta kaima ba zai isa zuwa ga nasara ba a zatonsa har sai yayi shirka ma Allah, lafiya yake nema, aiki yake nema, menene yake nema, wannan ya jashi yaje yayi tarayya ma Allah a cikin wani nau'i na bauta da Allah yake banta da shi, to yayi asaran wannan abun a duniya, yayi asaran wannan abun a lahira. A gaba sai yace wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah yace to kuma dan adam, mun yi wasiya ma dan adam game da mahaifansa. Wa wasaina al-insana biwalidayhi, Allah yace mun yi wasiya wa dan adam game da al'amarin iyayensa, mahaifinsa da mahaifiyarsa, akan ya kyautata musu iyakar kyautatawa. Hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin, Allah yace dan adam ya tuna mahaifiyarsa ta dauke shi juna biyu rauni akan rauni. Turran da mahaifiyarka ta samu cikinka abubuwan ta basu taba zama mata daidai ba har sai ran da ta haife ka. Wa fisaluhu fi amain, Allah yake da daukan cikin da kuma bayan ta haife shi a ci gaba da shayar da shi ana kulawa da shi sai da ta kwashe tsawon shekara biyu a cikin wannan dawainiyar. Allah yace wa in jahadaka nam an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir, Allah yace to ka gode mun, ka gode wa mahaifanka, makoma gare ni take. Sai yace wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, Allah yace to amma idan suka nemi su tursa saka uwa da uba, ala an tushrika bi, akan kai shirka da ni, ma laysa laka bihi ilmun, kuma abin baka da ilimi akan sa, ma'ana Allah bai saukar da dalili akan ai musu da'a akan wannan shirkan ba. Fala tuti'huma, Allah ce to karka musu biyayya. Wato yadda sakon yake shine idan da dan arziki ne, idan kujera yake kanta na mulki, kujera yake kanta na iko, inda za a ce mishi ka zabi uwa da uba ko kujeran, zai ce ya zabi uwa da uba. Duk wata dama da zai samu a rayuwa in dan arziki ne, da za a ce to wannan daman da ka samu ka zaba, kowannar daman ko mahaifiyarka, zai ce ya zabi mahaifiyarsa. To Allah sai ya ce ko da mahaifi ne da mahaifiya suka nemi ka yi shirka da ni, ka mun tarayya, kar ka musu da'a, to ina kuma neman abun da bai kai uwa da uba kima ba a ce kayi wa Allah tarayya. Jama'a mun fahimta? Duk abinda, duk yadda gidanka ya kai gida, inda za a ce to ka zabi ɗayan biyu, ko mahaifiyarka da mahaifinka ko gidan, za ka ce ka zabi iyayenka. Idan ofis ne a ce wannan ofis, ka zaba ko mahaifiyarka da mahaifinka, ko kuma ofis ɗin ɗan arziki zai ce ya zabi mahaifansa. To Allah ya ce ko akan mahaifanka kai shirka, Allah ya ce ka taɓe. to ina kuma kimar abun bai kai kimar iyaye ba kuma kai tarayya ma Allah akai mafi munin abunda zaka yi a rayuwa kalalace mafi munin abunda zaka yi a rayuwa Allah ya fita harkanka shine kamar tarayya da wani kamar tarayya da wani abu ko kamar tarayya da wani akan wani nau'i na haƙƙinsa da yake banta da wannan haƙƙin saboda ka kowani musulmi daga cikin abunda ya kamata ya kiyaye ba dare ba rana shine dalilin da yasa Allah ya halice ka shine don ka kadaita shi da bauta abu na biyu bautan nan ka tsaya ka yi ta shi kadan sa kar ka mai tarayya wannan shine abu na farko da in ka tsayi da shi ka rabauta a duniya ka rabauta a lahira kar wani abu a rayuwar duniya ya dauke ka ya kai ka zuwa ga kafirce ma Allah ko shirka wa Allah akan komai a cikin rayuwa Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkasirin Allah yace mun yi wahayi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika mun yi wahayi ma wadanda suka zo kafin ka la in asharakta Allah yace in kai shirka la yahbatanna amaluka duk aikin da kai zai baci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar da aka gaya wa manzon Allah inda zai Allah ai ya san manzon Allah ba zai shirka ba amma dai saboda Allah ya gaya maka ba zai ragar ma kowa ba ya faro maganar daga kan manzon sa yaya za ai kai a ce kai tarayya ma Allah Allah ya barka manzannin sa da ya jero su ina jin a cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim haka ne ko inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu isaka wa yaquba kullan hadaina wa min dhurriyyatihi wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi almuhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yas'a wa yunus wa luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin wa min dhurri wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikwanihim wa tabaynahum wa hadaynahum ila siratin mustaqim sai ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wa law ashraku duka wannan tawagar annabawan shi fa annabi ibrahim shi kadan sa Allah yace wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ai addahunna Allah yace ubangiji ya jarabci annabi ibrahim Allah yace annabi ibrahim ya ci jarabawan duka waɗannan manzanni Allah yace walau ashraku da za su yi tarayya ma Allah la habita anhum ma kanu ya'malun duk aikin da suka yi Allah yace ga ya baci jama'a kuna fahimta idan kamar annabi ibrahim da waɗannan annabawa aikin da suka yi idan suka yi shirka za a ce aikin ya baci to kai ka duba irin aikin ka wata sallar sai an yi raka'a biyu ma kake biyo bayan ta aikin ka zai saura to wannan yana daga cikin abu da yawa daga cikin musulmai ba su ankara da shi ba ba ibadar ce kawai matsala ba kadaita Allah da bauta a cikin ibada ya zama rayuwarka ka zama mai kadaita Allah a kudirinka abinda ka kudurce tawakkalinka imaninka samunka rashinka duka ka kadaita Allah in zaka shekara dubu duk sallar da za a yi da kai ake kuma a sahun gaba kake yi amma in matsala ta taso maka zaka tafi wajen boka ko wani abu da yake na shirka to wannan sallolin da kake aikin banza kake aikin banza kake ba zai amfane ka ba wannan masifan ta rayuwar duniya ta sa da yawa daga cikin mutanen mu waɗansu suka shiga kungiyoyin tsafi saboda waɗansu bukatunsu irin na rayuwar duniya abu na biyu sai ce mishi ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin in taku ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min kardalin na'am fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun kabir yace mishi kuma dana ka sani domin alakar bawa da Allah na biyu bayan kai bawan sa ne ka gamsu kai bawan sa ne kuma zaka kadaita shi da bauta to shine kuma ka zam kai mai tsoron Allah ne ka zam kai mai tsoron Allah ne kana kiyaye ubangijinka ihfazillah ya faska ya bunayya yace mishi ya dana innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah ka sani duk abinda zaka aikata na alkhairi ko na sharri idan wannan aikin daidai da kwayar komayya ne kwayar zarra fatakun fi sakratin kuma wannan aikin alkhairi ko sharrin ka aikata shi a cikin kurman dutse aw fi samawati ko ka haura samai kai inda ba wanda zai ganka aw fil ardi ko ka huda kasa ka shiga kai yati biha Allah Allah zai zo ma da aikin karanan alkiyama Allah zai zo ma da aikin karanan alkiyama ka sani Allah baya duba kalan mu in zai yi mu'amala da mu baya duba wannan fari ne ko wannan baki ne baya duba wannan dogo ne ko wannan gajere bai duba wannan balarabe ne ko ba ajami ne bai duba wannan dan wani kasa ne wannan dan wani kasa ne abinda yake dubawa shine tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum kai ne kace bambance alakar ka da mutane ta hanyar rigunan su ko motocin su kai ne kace bambance alakar ka da mutane ta hanyar yan garin ku da waɗanda ba yan garin ku ba amma ubangiji alakar sa da mu tsoron Allah mu yake dubawa yace mishi dana ka sani innaha in takum misqala habatin min kardal duk abinda zaka aikata mai kyau ko mai muni in daidai da kwayar komayya ka aikata fatakun fi sakratin kuma wannan aikin saboda kar mutane su gani ka je ka samu cikin wani dutse ka aikata aw fi samawati ko kuma cikin sammai aw fil ardi ko ka shiga cikin kasai ya atibi Allah Allah zai zo maka da aikinka inna Allah latifun kabir Allah zai zo maka da aikinka a wata aya Allah ya ce wa ma takunu fi sha'ani Allah ya ce baraka samu kanka a cikin wani sha'ani ba a ce wani biki ya taso za a yi aure za a yi wani gagarumin al'amari wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani Allah ya ce kuma baraka karanta wani abu cikin alqur'ani ba ka samu lokaci cikin dare ka tashi ka dauki alqur'ani kana karantawa ko tsakanin magriba da isha ka samu lokaci kana karanta alqur'ani ko kana tafiya a motar ka kana karanta alqur'ani wala ta'maluna min amalin kuma ba za ku fara wani aiki da za ku aikata ba aikin gona ne wala ta'maluna min amalin aikin office ne wala ta'maluna min amalin aikin wani company ne wala ta'maluna min amalin aikin kiwo ne wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan iftafiduna fihi Allah yace face muna tattare da ku muna bin diddigin duk abinda kuke yi iftafiduna fihi lokacin da kuka kusa cikin aikin duk abinda kake yi Allah yace muna halarce illa kunna alaikum shuhudan Allah ya ce muna halarta duk abin da kuke yin lokacin da kake karanta alqur'ani in aya 10 ka karanta Allah ya ce na sani lokacin da kake shirya abin da kake shiryawa Allah ya ce na sani to kazam mai tsoron Allah a duk halin da ka samu kanka a duk halin da ka samu kanka yanzu ai muke tattaunawa wani shi yana zaune abin sa Abuja idan muke yayi zai sai ticket ma wata ta taso daga jihar su ta zo ta same shi idan an gama weekend ta koma gida Allahu akbar ba abinda zaka yi dauda ma rayuwarka irin waɗannan munanan ayyuka shi dan adam idan mai hankali ne idan mai hankali ne duk abinda zai yi man bashir kaga wannan rayuwa da muke ciki jin dadin da kake yi a Abuja duk jin dadin da kake yi a Abuja idan canjin gwamnati bai tafi da jin dadin ka ba retire zai tafi da jin dadin ka. Idan retire bai tafi da jin dadin ka ba, rashin lafiya zai tafi da jin dadin ka. Idan rashin lafiya bai tafi da jin dadin ka ba, kabari zai raba ka da jin dadin Abuja. Ka bi a hankali kawai. Wannan rayuwa da kake gani kake yi yadda kake so kake fantamawa, ka sayi gida ko ka gina gida irin wanda kake so, ka sayi mota irin motar da kake so, ka ci irin abin da kake so, ka yi rayuwa yadda kake so, ƴaƴanka su yi makaranta yadda kake so, to duk daren dadewa idan yanayin canjin rayuwa bai raba ka da wannan jin dadin ba, retire zai raba ka da wannan jin dadin. Idan retire bai raba ka da jin dadin nan ba, jinya zai raba ka da jin dadin. Akwai wanda ya gamu da jinyan, yana gidansa shekaransa uku, duk abin da ake mishi mutum ne da Allah ya sa mai sha'awa na kiwo, a gidan akwai sashin dabbobinsa da yake kiwatawa, yake gaya ma waɗansu daga cikin ƴan uwa rabonsa da ya leka inda dabbobin suke shekaransa uku ba a Abuja ba, a cikin gidansa. Idan ma jinya bata raba ka da wannan jin dadin ba, kabari zai raba ka da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aksiru zikra hazimil ladhat, ku yawaita tuna mai katse kowane irin jin dadi. Wani dawowa zai daga office, abinda yake tsaye a bakin motan zai yanki jiki ya fadi, daga inda ya fadin komai ya kare. To wanda kaga zai dinga diban ƴaƴan mutane daga hotel zuwa hotel, wallahi rayuwa ne bai fahimta ba. Ba zai tafi a banza ba. Ba zai tafi a banza ba. Ba zai tafi a banza ba. Duk abin da zaka aikata, Allah yana kididdige wannan ayyukan, sannan kuma za a ma sakamako akai. Yace mishi ka sani, duk abin da zaka aikata mai kyau ko mai muni, daidai da kwayar zarra, Allah zai zo maka da kayan karanin alkiyama. Ya gunan ya yace mishi, ya dana, aqimis salata, ka tsaya da sallah. Ka tsaya da sallah. Ba ka yi sallah ba. Da yawan mutanen musallan kawai suke. Tsayi da sallah ya shafi kiyaye hatta lokacin sallah. Saboda muhimmancin sallah, ya kamata a ce tana cikin shedul ɗinka. Kana tuna da ita. Yana daga cikin tsayi da sallah iya alwala ka yi shi yadda shari'a ta ce a yi. Yin sallar, Annabi yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah yadda kuka ganni nake sallah. Da yawan mutanen mu, da yawan mutanen mu ibadodin nan gani suka yi ana yi su ma suke yi. Ita kuma ibada, duk abin da ke alaka da musulunci, ka dauka ma kanka kaida, in dai wannan abun ba koya kai ba, to insha Allah kuskure kake yi. Yana da wahala wai a ce wani abu ne da ka ganshi kawai ka sata kake yi. Dalilin da yasa Allah ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karatu shi kansa, domin an fara musulunci ne da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ba zai yi kai da ka kai ba. Shi yasa wani zai rayu har ya mutu bai iya tada ikama ba. Inna kuma zai tada ikaman, wallahi an ce mishi ba daidai bane. Sai dai in an kauda kai an bar shi. Wannan kiran sallah da kaga ake yi, kar ka taba tsammanin in baka koya ba za ka iya. Tsayuwan sallah koya ake yi, ba zuwa kawai za ka tsaya kamar gola ba. Koya ake yi. Ruku'u koya ake yi. Sujuda koya ake yi. Yadda ake sa hannu a kirji koya ake yi. Yadda ake sallama koya ake yi. Ba gani wani yazo sallama yace assalamu alaikum, wani yazo tsike sai haka sai saki haka. Koya ake yi. Wani in ya gama tahiyya sai haka. Ba haka bane? Haka ne.
to zaka samu hakan nan shi ma kawai wata ran ne yaga wani yana yi kawai ko a masallacin su shi ma sai ya fara in yayi kawai sai ya haka saboda ka duk abin da ka san sunan sa addini wallahi koyan sa ake babu wani abun da wai da ka shi ake yi kuma a iya shi babu shi saboda kai ce mishi aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kai umurni da abu mai kyau abinda ka sani kai ma ka sanar da wani kai umurni ayi wa nahy anil munkar kai hani daga mummunan abu karka dinga jin nauyi na ma mutane gyara akan addini shine mafi alkhairin nusar wanda zaka yi wa dan adam karka dinga jin nauyi na kama mutum gyara akan addini domin al'adar mutanen mu yanzu inda zaka kunna wutan wayanka touch na wayanka ka kunna kana tafiya duwa da kace mallan wayanka a kunne take za a gyara maka amma in na addini ne sai ka an rasa yayi za a gyara wa mutum ana ta cewayawa to wayansa in wutan a kunne yake zai hana shi shiga aljanna ne bare hana shi ba amma in sabon Allah ne saboda haka umurni ne na Allah in ka ga mummunan abu abinda ake so kai nasihar ta fiskar da ta dace kai ta cikin hikima da maganganu masu kyau wani eh abu kazallan ba daidai bane ga yadda yake ka ankarar da dan uwanka kar wani yazo yana wani abu a tsakanin al'umma abun kuma ba daidai bane a kansa ko ƴaƴansa ko rayuwarsa ku ja baki ku yi shiru sai ce wasbir ala ma asabak kuma kai hakuri akan abin da zai same ka domin duk wanda kuma zai tsiri ma mutane nasiha da musu gyara to kuma sai yayi hakuri eh wani daga inda ka mai wannan gyaran to ya tsane ka kenan a rayuwa ya tsane ka kenan wani ko tsaho ne akai na sallah kace gyara sahunka to zai kulle wannan abun a ransa jama'a mun fahimta yanzu ka kalli yadda muka zauna a cikin masallaci wani kafarsa daya a dage wata a kwance wani a jingine wani ya dafa wani ya mike kafa to idan aka zo sallah sai a ce kowa yayi sahu saboda a nuna ma ba ra'ayin wani ake bi ba inda sallar ma za a ce a yi ta yadda kowa da ra'ayinsa to kowa irin tsayuwarsa daban da dan uwansa haka ne ko ba haka ba to idan za mu yi sallah sai a ce to shikenan wanda ya dafa ya miƙe kowa ya miƙe kafansa ya kalli alƙibla kowa ya tsaya shikenan sai a yadda shari'a ta ce to babu dama a ce kai kana yin yadda kake so masallaci akwai kafan da ake shiga da shi akwai kafan da ake fita da shi in za a shiga akwai addu'ar da ake in da a fita akwai addu'ar da ake saboda ka matukar ka ganka a ƙwariyar masallaci to ba cikin gidanka bane nan duk abun da kaga da kai a masallaci akwai abun da aka ce in baka sani baka tambaya yanzu in na shigo masallaci ina so in yi kaza yayi zan yi za a gaya ma a karatu ga yadda ake jama'a mun fahimta abu na uku shine tsayawa mutum ya tsaya da sallah as-salatu imaduddin abu daga cikin ibada wacce tafi kulla alaka tsakanin bawa da Allah shine sallah eh saboda ka abu na farko na alakar ka da ubangijinka shine kadaita shi da bauta abu na biyu ka zama mai tsoron Allah ka zama mai tsoron Allah kar tsoron Allah ka ya kare a masallaci kar tsoron Allah ka ya kare a masallaci domin dama abubuwa ne guda uku malamai suka ce mutumin banza na ƙarshe shine wanda Allah ya halicce shi shi kadansa ya azurta shi ya mai ji ya mai gani ya mai hankali ya mai dukkan ni'imomin da ya mai amma kuma yazo ya hada Allah da wani ya hada shi da wanda bai mishi wannan abun ba laifi na biyu tsakaninka da mutane ƴan uwanka shine kisan kai wato a duk laifi da zaka yi mafi girma in dai tsakaninka da Allah ne to shine kamar Allah tarayya a kuma mu'amala tsakaninka da mutane laifin da zaka yi mafi girma a rayuwarka cikin haƙƙin bayin Allah shine a ce ka kashe wani Allah ya tsare mu abu na uku
akai karan kanka da kanka abunda zaka ma kanka na zalunci mafi girma shine zina daga ran da kai zina ko wata alaka ta shiga tsakaninka da wata na fasikanci ko fajirci to a musulunci kai ka yarda kai mutumin banza ne in dukkan suna ma kallon mutumin kirki ne kai ka dinga jiwa kanka kai mutumin banza ne matukar zaka iya zina ko wata mummunar alaka da wata wadda bata halatta gare ka ba to ka ji ma kanka a cikin mutanen kirki ka fidda kanka koda mutane sun saka kai ka ji ma kanka kai mutumin banza ne saboda ka in tsakaninka da Allah ne me da kai mafi girma shine shirka idan tsakaninka da mutane wani laifi zaka yi shine mafi muni shine ka taba jinin wani bawan Allah idan akai karan kanka ne me da kai ka zama lalatacce shine a ce kai zina Allah ya tsare mu muna roƙon Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya bude zuciyar mu game da al'amarin musulunci da imani Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
malan na san cewa ba so malan ya tsaya haka ba amma dama nayi sanarwa tun kafin wannan muhadarar nace malam baya wuce lokaci tun kafin ya zo na fada so da haka daidai lokacin sallah ne yanzu shi yasa ya tsaya anan ubangiji madawin sarki kalmomin da ya fada muna roƙon Allah ya amfana da mu da su wato jama'a muhimmancin wa'azi a dan yi hakuri a zauna da Allah muhimmancin wa'azi shine ba ka zo ka kalli mai wa'azin ba shine ka zo ka karu da abin da zai kara maka tsoron Allah malam kanka tashi afwan akramakallah shine ka karu da abin da zai kara maka tsoron Allah in ya zama ka zo ne kawai kai kabbara ka kalli mai wa'azi kila ka zo ka ga malam ka wuce baka samu komai na abin da ya kara taba maka zuciya domin ka gyara ayyukanka ba ko ka kyara tsoron Allah to ya zaman to babu fa'ida a ciki muna roƙon Allah ya amfana da mu Allah subhanahu wataala ya saka wa malam da alkhairi kalma ɗaya ko biyu daga Sheikh Malam Tasi'u limamin Ifen muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi ikon kaya mana wasu kalmomi domin mu ƙaru sai kuma mu yi addu'a insha Allah mu tashi a ɗan yi haƙuri kaɗan saboda lokaci
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa amma ba'du wa assalamu alaikum wa rahmatullah kalma ta yi tace Allah madaukin ciki ya saka mana da alheri amin Allah mai yi shi mutuntun lafiya mai yi shi cikin iyalin lafiya abin da ya amfana da mu Allah ta'ala ya ba mu shi kwanci karshe a cikin ayyuka ya ƙara tsara mana ya bashi kariya a cikin rayuwa sai kare mana dukkanin malaman mu na sunna amin ya ƙara yi wasu kagoranci ya tabbatar da kansa kan duka higinta kuma ya bamu ikon bin sawayensu da kuma kwatantawa a cikin ayyukan su na alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To insha Allah muna godiya malam Tasi'u muna tare da malam Haf za mu yi kiri kuma a wannan taro da addu'a insha Allah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to insha Allah muna godiya malam Tasi'u muna tare da malam Haf za mu yi kiri kuma a wannan taro da addu'a insha Allah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
godiya malam nasu da muna tare da malamin ka zamu yi kirki mana.